Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Ka saurara abokana aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 21 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko, za a ji cewa a Najeriya masana harkokin shari'a da masu yin nazarin kundin tsarin mulki na sharhi akan sauya sunayen 'yan takara wanda ba su shiga zaben fidda gwani a mazaɓinsu ba. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kori da kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya amince da wahalhalun da ake fama da su na kokarin kare yankin gabashin kasar. Amma ya ce dakarar Rasha za su ci gaba da fuskantar tirjiya daga Ukraine. A cikin jawabinsa na daren jiya Litinin, Zelensky ya ce dakarun Ukraine suna fafatawa don kare garuruwan Lyshansk da Severodonetsk da ke gabashin ƙasar da ma yankin baki ɗaya. Muna faɗa mai matuƙar wahala a can, amma muna da 'yan matanmu da mazanmu a can, in ji shi. Ya kuma ƙara da cewa masu mamayar suna fuskantar martani kan abin da suka yi mana. Gwamnan Luhansk Sahi Haidi ya faɗa ta gidan talabijin na ƙasar Jeritinin cewa halin da ake ciki a lardin gabas yana da matuƙar wahala. Ya ce sojojin Rasha ne ke riƙe da mafi yawan birnin Severodonetsk na lardin da ke fama da rikici. Haidi ya ce dakarun Ukraine sun ci gaba da riƙe wani yanki ɗaya kacal na birnin a kusa da tashar sinadarai ta Azot, inda mayakan Ukraine da fararen hula kusan 500 ke samun mafaka. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa wa kwamitin sulhu a jeli Litinin cewa abu ne da ya kamata mambobin ƙungiyar su sabunta aikin agaji daga Turkiyya zuwa arewa maso yammacin Siriya, wanda ke taimakawa fiye da mutane miliyan 4. Yana da matuƙar muhimmanci a magance wahala da raunin mutane miliyan 4.1 a yankin da ke da buƙatar taimako da kariya, in ji shi. Kashi 80 cikin 100 na masu buƙata arewa maso yammacin Siriya mata ne da yara. Majalisar mai wakilai 15 dole ne ta yanke hukunci nan da ranar 10 ga watan Yuli ko za ta tsawaita izini ga Majalisar Ɗinkin Duniya da abokan hulɗarta. Ƙungiyoyin agaji na kaiwa Siriya miliyan 2.4 a yankin arewa maso yamma da ke ƙarƙashin kulawar gwamnati a kowane wata, tare da taimako mai muhimmanci ta hanyar Albab Hawa daga Turkiyya. Kasar Rasha tare da tana nuna alamun son kawar da tsarin tsallaka iyaka da aka shafa shekaru 8 ana yi, kuma ta mayar da aikin sabuntawa na shekara-shekara wani atisaye mai cike da rudani a cikin majalisar, lamarin da ke barin ƙungiyoyin agaji da masu buƙata a cikin mawuyacin hali. Jiya Litinin, kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun ce wani hari da aka kai kan wata motar safarar farar hula a arewacin ƙasar ya kashe mutane 13 ciki har da sojojin gwamnati 11. Daga baya ƙungiyar ISIS ta fito ta ɗauki alhakin harin kwantan ɓauna da aka kai ta kafewa ta kafar sada zumunta ta Telegram. Sanarwar da ma'aikatan tsaron ƙasar ta Siriya ta fitar, wacce kafar yaɗa labaran ƙasar ta nakalto, ta ce baya ga mutuwar mutane 13 an jikkata sojoji 3 a harin. Rahoton bai fayyace yadda aka kai harin ba. Lardin na Raqqa ya taɓa faɗawa hannun ƙungiyar ISIS, wadda ta ɗauki babban birninta na Raqqa a matsayin hedikwatar halifancinsu da ya mamaye wasu sassan Siriya da Iraki.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, masana harkokin shari'a da masu yin nazarin kundin tsarin mulki na sharhi akan sauya sunayen 'yan takara waɗanda ba su shiga zaben fidda gwani a mazaɓinsu ba, inda suka nuna cewa sabuwar dokar zaɓe ta haramta yin haka. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta aiko mana.
Kididdiga ta nuna cewa kashi 70 cikin 100 na 'yan majalisar ƙasa ne suka faɗi zaɓukan fidda gwani a mazaɓinsu, ciki har da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan da tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Akpabio da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar da tsohon gwamnan jihar Kebbi Adamu Aliyero. Ko da yake Ahmed Lawan da Godswill Akpabio sun samu sa'a, jam'iyyar APC ta mika sunayensu ga hukumar zaɓe a matsayin 'yan takara, duk da ba a yi zaɓen fidda gwani da su a mazaɓinsu ba. Jam'iyyar APC ta ba da sunan Ahmed Lawan a maimakon sunan Bashir Sharif Macina, wanda shine wanda ya yi nasara a zaɓen fidda gwani a jihar Yobe ta Arewa. Shi ma tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Akpabio shine aka mika sunansa wa hukumar zaɓe maimakon sunan Udom Ukudom, wanda shine ya ci zaɓen fidda ɗan takara a shiyar Arewa ta Yamma a jihar Akwa Ibom. Kwararre a harkar shari'a, barista mai nasara Ibrahim Umar ya yi fashin baki akan abin da dokar zaɓe ta shekara 2022 ta tanada a game da sauya sunayen 'yan takara.
To idan muka la'akari da wannan muka yi duba akan shi Ahmed Lawan, akwai abubuwa kamar guda uku. Na ɗaya, Ahmed Lawan baya cikin waɗanda suka shiga waccan takara suka fafata har wancan ya samu tikiti. Saboda haka haramun ne a dokar Najeriya ya ce zai iya fitowa ko da za a sake wannan a ce za a yi da shi. Na biyu kuma, Ahmed Lawan bai fito a sabili da wannan sake zaɓe wanda doka ta tanada a sake yin zaɓen ba. Na biyu kenan. Na uku kuma, hukumar zaɓe ba a wakilce ta ba wajen yanke shawara ma Ahmed Lawan shine ake so akan wannan abu. Sannan na hudu kuma, babu dama wanda take za a iya amfani da Ahmed Lawan yanzu ya cike, saboda shi wancan ya samu gatan shi ɗaya ne ɗan takara, ba wai da wasu yayi ba.
Ko da yake kwamishinan watsa labarai na hukumar zaɓe Festus Okoye ya bayyana wa gidan talabijin na Aras cewa hukumar zaɓe ba ta da hurumin kin karɓan sunaye da jam'iyyu suka aika mata, tunda jam'iyyu su ne doka ta ba su dama su gudanar da zaɓukan fidda gwani. Ita hukumar zaɓe aikinta shi ne sa ido domin ta tabbatar an bi dokoki wajen yin zaɓen, daga bisani sai ta fitar da rahoto. Okoye ya ce ɗan takara yana iya neman izinin yin amfani da rahoton hukumar zaɓe idan bai gamsu da matakin da jam'iyyarsa ta ɗauka ba. Ganin yadda abin ya kasance, sai na tuntuɓi Husaini Muhammad Isa mai magana da yawun Bashir Sharif Macina, wanda shi ne ya lashe zaɓen fidda gwani a Yobe ta Arewa, ga bayanin da ya mani.
Yanzu dai muna shirye-shiryen kaiwa ƙara kotu. Ta dalili kuma shi ne ita jam'iyya mun sanar da ita cewa Bashir Macina bai janye takara ba, yana nan a cikin takara, amma duk da haka kuma ta canza sunansa ta kawo sunan wani Ahmed Lawan. Saboda haka babu abin da ya rage wa Bashir Macina kamar ya kai ƙara kotu, domin in kika duba kundi na tsarin dokar ƙasar nan, musamman wanda aka sa masa hannu na kwanan nan a shafi na 33, ya nuna cewa babu yanda za a yi ka canza sunan ɗan takara matukar ba mutuwa yayi ba, kuma ba rubutawa ya ce ya janye ba. Saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takararmu, kuma insha Allahu muna tunanin za a mana adalci.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan Bashir Macina ya garzaya kotu da sakamakon zaben fidda gwani na Yobe ta Arewa, inda ya samu ƙuri'u 289. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfilo dauke da kashi na biyu na labaran.
Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ya sanar da cewa za a rusa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar, lamarin da ya haifar da sabon zaɓe. Bennett da babban abokin ƙawancensa Yair Lapid za su rusa majalisar dokokin ƙasar nan da kwanaki masu zuwa, in ji ofishin Bennett. Lapid dai zai yi aiki a matsayin firaminista na riko har sai an kafa sabuwar gwamnati. Gwamnatin Bennett ta kasance mai rauni tun bayan ta hau kan karagar mulki shekara guda da ta wuce. Ƙawancen jam'iyyu daban-daban ne suka haɗa har takwas, da skara da masu ra'ayin mazanje da masu sautin ra'ayi da na Larabawa Musulmi. Ƙungiyar ta fara wargajewa ne bayan da wasu mambobin jam'iyyar Bennett suka yi watsi da ita. Suna masu cewa suna jin Bennett yana miƙa wuya da yawa ga abokan ƙawancensa. Sabon zaɓen da ake sa ran za a yi a cikin kaka zai iya baiwa firaministan da ya daɗe yana kan mulki Benjamin Netanyahu damar komawa kan karagar mulki. A halin yanzu, Netanyahu shine jagoran 'yan adawa bayan shafe shekaru 12 yana mulki. Daga ƙarshe yayin da masu kada kuri'a a ƙasar Colombia suka ajiye ƙyamar baki na tsawon lokaci ga 'yan adawa suka zaɓi ɗaya a matsayin sabon shugabansu, sun kuma sake nuna wani muhimmin mataki na zaben mataimakiyar shugaban ƙasa baƙar fata ta farko. Lokacin da tsohon ɗan tawaye Gustavo Petro ya hau kan karagar mulki a ranar 7 ga watan Agusta, wata babbar jigo a gwamnatinsa ita ce Francia Marquez, abokiyar takararsa a zaben fidda gwani ranar Lahadi. Marquez wata mai fafutukar kare muhalli ce daga Latoma, wani ƙauye mai nisa da tsaunuka ke kewaye da shi, inda ta fara shirya yakin nuna rashin amincewa da aikin samar da wutar lantarki. Sannan ta kalubalanci masu haƙar gwal waɗanda suka mamaye yankin da 'yan asalin Colombia suka mallaka. 'Yan siyasar ta fuskanci barazanar kisa da yawa saboda aikinta na muhalli, kuma ta zama mai magana da yawon baƙar fata a Colombia da sauran al'ummomin da aka ware. A cikin hirarraki da dama, ta tattauna batun samar da ma'aikatar daidaito, wadda ta ce za ta jagoranta kuma za ta yi aiki a sassa da dama na tattalin arziki kan batutuwan da suka haɗa da rage rashin daidaiton jinsi da kuma magance rarrabuwar kawuna da 'yan tsiraru ke fuskanta.
Gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma,
ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin 'yanci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Hanya ce wadda ta hoto daga Suraz, gurin da aka ce ana hudu arziki a bar hanya kamar haka ta lalace ta gurɓace.
Babba hanya ce wa ita ce wato Trans-Saharan, ita take fitowa tun daga Algeria ta kai har Kano, an kuka leka ta kai har Lagos a cikin Najeriya.
Lalle fa idan ho ba a gyara wannan hanya ba, to gwagwarmai za ta yi kamari, kuma zan mu sanyo al'umma da magarin kakaf.
Har yanzu muna kan batun nan na jan hankalin hukumomi game da babbar hanyar da magaram zuwa kamfanin Suraz da ke aikin haƙar albarkacin mai tare da tace shi a yankin arewacin jamhuriyar Niger wadda ta wuce ta bakin jami'ar Andre Salifu ta birnin da magaram din. A da ka ce mu
akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi.
Madalla, masu ware a wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji yadda ɗalibai da sauran jama'a suka koka kan yadda wani ɓangare na hanyar da magaram zuwa yankin Agadez ya wuce ta gaban harabar jami'ar Andre Salifu ta birnin da magaram na jamhuriyar ta Niger ɗin yake jikkata mutane tare da salwanta rayukan wasu a kusan kowace rana saboda lalacewa. Rahotanni sun ce bayan kwanaki biyu da fayyace halin da wannan hanya ke ciki a wannan fili na 'yan ƙasa da hukuma, wata tawagar gwamnati daga birnin Yamai bisa rakiyar gwamnan da magaran da magajin garin da magaran da sauran kusoshin gwamnati ta kai ziyarar gani da ido tare da ba da tabbacin ɗaukar matakin da ya kamata a cikin hanzari. Amma ganin cewa masu amfani da wannan hanya musamman ɗaliban jami'ar Andre Salifu na ci gaba da fuskantar ƙalubale la'akari da saukar ruwan damina ya sanya ƙungiyoyin fararen hula da ke gwagwarmayar ƴancin bil'adama shigowa cikin wannan gwagwarmaya ta jan hankalin mahukunta. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin da magaram Tamar Abari ta shirya rahoto akan wannan batu.
Har yanzu dai kamar yadda 'yan magana ke cewa tsugunni ba ta kau ba game da batun hanyar da ke zuwa jami'ar da magaram daga cikin garin da magaram. Daliban sun kai kukansu wajen dukkan wanda ya dace daga hukumomi har manyan gari, sai dai har yanzu shiru wai an aiki bawa garinsu. Hakan ne ya sa daliban nacewa da ci gaba da gwagwarmaya Rabi'u Ismail Hami, magatakarda na kungiyar daliban jami'ar ta da magaram.
Gwagwarmaya tana ci gaba, muna da salo-salo kala-kala, kwanan can mun hoto mun ciki ramuka na hanyar wannan inda muka siyo tsakuwa da kasa muka ciki ramuka saboda kun san wannan ramukan su ne suke kawo hatsari-hatsari. Kulli yau mun ba a rasa inji ɗaya ko biyu wanda zai su haɗi, yara su ji ciwo, wasu su karye. Idan aka ce damana ta zo hanyar wannan caɓalitin da yake wakana a saman hanyar wannan, shi da kan shi ya ƙara yawan hatsari. Shi yasa muna a shirye mu ci gaba da gwagwarmaya. A yanzu haka mun ba su hukumomin ne dama ta su yi aikin wannan hanya kamar da suka yi alƙawari za su yi cikin wannan wata na juwan da muke ciki, musamman ta ga bakin shugaban ɗahirar da magaram Alhaji Abdulrahim Balarabe wanda ya ɗauka mu alƙawari gaban kowa da kowa, gaban gwamnan jihar magajin gari, a gaban gwamnan jihar da magaram, a gaban shugaban majalisa ta nan garin da magaram gabaki ɗaya, a gaban dukkan waɗanda harka wannan hanya ta shafa. Ya gwada mun ma cewa za a yi hanya mai zuwa da zauwa, ya tabbatar mun da cewa tuni akwai kamfanin da aka ba wannan aiki. Mu dai a yanzu haka muna akan bakanmu, muna jira magari zahiri mu gani lalle lalle an zo an fara bambare wannan hanya, an fara gyara ta. Saboda idan kuna tuni ai zamanin 18 ga watan Disamba na shekara 2018 da aka yi ayyukan da magaram sabuwa, wannan hanya ita aka fara babbarewa kaman za a yi abun sai daga baya aikin ya tsaya. Kenan yanzu masu muke he mun ga katkat lalle gashi na an tada wannan hanya, an zo an fara wani aiki tukwana zamiyar da. Idan kuma ba haka nan ba to wallahi gwagwarmaya za ta ci gaba. Su hukumomin tunda a kulli yau mun suna nuna cewa a ba mu yarda da su ba, kuma daga wani bangaren ai muna da gaskiya tunda su suka mu alƙawari za a fara ayyukan cikin watan Maris wanda ya wuce, yau wata uku shiru ba a fara ba, yanzu ka dauko mu a wannan alƙawari
kenan mu mi zai hana mu samu shakku ko mu yi konkonto wajen wannan alƙawari da suka dauka. Kenan shi yasa muka ce tunda suna kallon wannan al'amari za mu yi dan jinkirta mu gani, amma cikin jinkirtawa wannan mu muna kawo wasu gudumawa mu musamman ka lura wannan cikon hanya da muka yi, saboda lalle ho idan ho ba a gyara wannan hanya ba to gwagwarmai za ta yi kamari kuma zan mu sanyo al'umma da magarin kakaf.
To ko su daga nasu waje kungiyoyin hararen hula wacce fassara za su yi ma wannan al'amari? Yahaya Badamasi shine jagoran kungiyar Alternative Espace Citoyen ta nan da magaran.
Ba magana dalibai kadai ba, magana duk wanda suke kan hanyar nan, masu gidaje kan masallatai, gurin ibada, kan masana'antu, an sun ma kawar sun bar wajen, aji tausayin wanda suke zarga-zarga, saboda babban hanya ce ita ce wato Trans-Saharan, ita take fitowa tun daga Algeria ta tai har Kano, an kuka leka ta tai har Lagos a cikin Nigeria, amma shi yau gashi ya zama to dan kilometer da bai wuce 10 ba ana ta alƙawara ya kai bila adadin har yanzu shiru kake ji mallan ya ci shiru. To ina magana ta kwana ba mu sani ba, an ce dai yan satom sun fara zuwa suna aune-aune kamfanin da ya kamata kenan ya ci gaba da aikin shiru dai ba labari, amma dai muna kira ga duk hukumomi da wanda suke da hannu a ciki su ji tausayin talakawa, su ji tausayin masu bin hanyar nan, musamman aka leka gani yau abinda muke kai ciwo da shi shine wanda suke safarin man fetur tana suke bi su je su dauko danyen man fetur, arziki yana ta wucewa amma talaka ya ji gani a kasa, kullun an kuka ce ku kilga telam din da take lodi musitar ba ku iya kilga wanda suke zirga-zirga akan wannan masu dakon mai a kilga a ware ɗaya kadai ta isa ta isa ayi wannan aikin, amma ina dalili talaka ya kasa gani a kasa, sai dai mu ji an ce yo an bude ina ne an kwashi miliyar kaza ina za a shiga kasan nan ina ne makoma talaka. To muna kira ga duk wanda yake da hannu a ciki wannan al'amari su ji tsoron Allah su maida su yanda hankali domin a gyara wannan hanya. An wani matsala ce a saki tunda a cikin kwangila akwai contract na a canza wani an kai ba za ka yi ba, dan me an shi wanda bayayin an dai ba dare mushi gindi bane aka yi, an dai ba kuma ƙarya bace ba bada ba ka ce an bada za a tsaya ana jiran mutum daya
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe.
Amadu Dankwari dan gwagwarmaya ne na horar hula a kungiyar MPCR ta nan da magaran.
Jan hankali ne muke wa gwamnati, wannan aiki ne wanda ya kamata a ce an gaggauta shi da yi, taimakon ki wannan hanya kin gani hanya ce wadda ta fito daga Soraz, duk wani bako wanda zai shigo cikin garin wannan sai ya bi ta wannan hanya, kuma ba abin alfahari bane gare mu gurin da aka ce ana hudu arziki a bar hanya kamar haka ta lalace ta gurbace, amma mu mutanen garin ba sa yi ba dan saboda mu, to ya kamata su yi dan saboda baki, hanya ce wadda a kullun motocin da suke bi Allah kadai ya san su da manya da kanana, kuma hanya ce ta Lakwal universal da magaram wannan hanya take, akwai Lakwal Dewa wanda a wannan hanya kullum suke kenan, kina za mu gwamnati mu kara kiran shi, ya kamata wannan hanya a zo a gaggauta yinta kan wannan damana da kakka masa, kuma anan muna kira ga shi director na gine-gine ya kamata ya ba mutane bayani meye yasa daga aka fara karce ta lokacin da za a yi zandar sabuwa kuma aka saida yaya ne zancen wannan aiki da aka ce za a yi shekara uku ana yin shi kuma har yanzu an saida, wannan duka tambayoyi ne wanda ya kamata a ce mahukumta su ba mu amsa musan meye yasa menene yasa aka yi tsayin gwamun jiki aka ke wannan hanya.
To sai dai a kwanakin baya gwamnan jihar da magaran da wata tawaga sun ziyarci wannan hanya, kuma a kwanakin nan an ga wasu ko injiniyoyi ne ko wasu ma'aikatan ne na wasu aune-aune a kan hanyar, kila wakala ko alkawarin ne zai cika na fara wannan ayyuka, Allah masani. Yanzu haka dai damana ne ta sa kai, sanin kowa ne kuma ba karamar matsala ambaliya ke jawowa mazauna wannan waje ba.
To Allah ya kyauta, babban buri da fatan wannan fili dai shine mahukunta da lamarin ya rataya a wuyansu su dauki matakin da ya kamata domin kubutar da rayuwar al'umma. Masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta ko sassu ba abu tiraraita da rashin aiki daga labaita.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa yau Talata 21 ga watan Yuni ake fara rubuta jarabawar Breve ta ɗaliban ajin ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko. A bana ɗalibai 146,904 ne ke rubuta wannan jarabawa, cikin su 'yan mata 70,648. Yariyar ta ce ministan ilimi Profesa Natatu ya bayyana cewa an ɗauki tsauraran matakai don daƙile dukkan wani yunkurin sata, ba idan jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya an ƙara yawan jami'an tsaro don zuba ido akan abubuwan da ke kai kawo, yayin da aka kafa wasu cibiyoyin musamman don ganin yaran da ke yankunan da ke fama da matsalar tsaro sun samu damar rubuta jarabawar kamar sauran takwarorinsu na sassan ƙasa. Jaridar IRN4 ta ce ƙungiyar 'yan tawayen UFPR ta ɗauki alhakin harin da aka kai a farkon watan nan na Yuni a ƙauyen Shirfa na jihar Agadez, inda soja guda ya rasu wasu kuma suka yi rauni. Sakataren ƙungiyar Muhammadu Sala, wani ɗan Nijar da ke zaune a Libya, ya ce sun kai harin ne da nufin nuna rashin gamsuwarsu da yadda al'amuran mulki ke gudana a Nijar, inda ake hana jama'a morar 'yancin da demokaradiyya ta tanadi. Jaridar murya La Voix de Niger ta ce wata tawagar jihar Tilaberi ta yi rangadi a jihar Difa da nufin duba yadda al'amura ke gudana a cibiyar kula da 'yan ta'addan da suka tuba. Yarar ta ce 'ya'yan Boko Haram 421 ne hukumomi suka ajiye a wannan cibiya da suka kafa a garin Gudumariya a shekarar 2017, inda ake koyar da su sana'o'in hannu a matsayin wani matakin share fagen mayar da su sahun al'umma don rungumar rayuwa ta gari. Mafarin wannan rangadi na 'yan jihar Tilaberi domin koyon darussa akan dubarun kula da 'yan ta'addan da suka tuba. Mu karkare da jaridar La Rue de l'Histoire da ke cewa shugabar gidauniyar Nur, wato uwar gidan shugaban kasar Niger Hajiya Hadiza Bazoum, ta buƙaci al'ummar gundumar kancan jihar Zander su cire sana'ar bara daga zuciyarsu, su kuma yi alkawalin daina zuwa ƙasashen waje da sunan bara. Yarar ta ce Hajiya Hadiza, wacce ta yi rangadi a garin na Kance albarkacin ranar yaran Afirka, ta yi alkawalin kafa cibiyar koyon sana'o'in hannu da nufin baiwa al'ummarta samun abubuwan dogaro da kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya amince da wahalhalun da ake fama da su na ƙoƙarin kare yankin gabashin ƙasar, amma ya ce dakarar Rasha za su ci gaba da fuskantar tirjiya daga Ukraine. A cikin jawabinsa na daren jiya Litinin, Zelensky ya ce dakarun Ukraine suna fafatawa don kare garuruwan Lysychansk da Severodonetsk da ke gabashin ƙasar da ma yankin baki ɗaya. Muna faɗa mai matuƙar wahala a can, amma muna da 'yan matanmu da mazanmu a can, in ji shi. Ya kuma ƙara da cewa masu mamayar suna fuskantar martani kan abin da suka yi mana. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa wa kwamitin sulhu a jeli Litinin cewa abu ne da ya kamata mambobin ƙungiyar su sabunta aikin agaji daga Turkiyya zuwa arewa maso yammacin Siriya, wanda ke taimakawa fiye da mutane miliyan 4. Yana da matuƙar muhimmanci a magance wahala da raunin mutane miliyan 4.1 a yankin da ke da buƙatar taimako da kariya, in ji shi. Kashi 80 cikin 100 na masu buƙata a arewa maso yammacin Siriya mata ne da yara. Jiya Litinin kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun ce wani hari da aka kai kan wata motar safarar farar hula a arewacin ƙasar ya kashe mutane 13 ciki har da sojojin gwamnati 11. Daga baya kungiyar ISIS ta fito ta ɗauki alhakin harin kwantan ɓaunar da aka kai ta kafewa ta kafar sada zumunta ta Telegram.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.